sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Daga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil, a jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa ra'ayin juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus. Bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 166 ciki har da Amurka domin karfafa martanin duniya ga barazanar sauyin yanayi. Gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe wasu ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke rikici da ƙasar a ranar Lahadi, bayan da ma'aikatan suka kutsa a shingayen tsaro guda biyu.
Kanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da Majalisar Wakilan Najeriya ke dakon bayyanar shugaban kasa Muhammadu Buhari gaban Tugoba Alhamis, ko menene aka shirya?
Yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba. Kin zai zo ne ya yi fada, da mun ya fada ko na kowa ya watse, ko kuma za a yi close session, za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba.
Haka kuma za a ji cewa duk wanda koke-koken rashin tsaro da ake a Najeriya har yanzu ɗan bindiga na cin karansa babu babbaka.
Oye, bayan ka tsifa shi ko yana ba garangar makowa dai nan ne sun kai mai halbi guda ga mara, bayan ƙarhin da sun kaso kamar ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya wadi.
Haka nan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sun yi ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da shirin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus, ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19, a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A wani taro a garin Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yadda COVID-19 ke ƙara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin Amurka. Biden ya yi alƙawarin ba mutum miliyan 100 maganin rigakafin cikin kwanaki 100 da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kadai ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu yaƙi cutar. A hali da ake ciki kuma, zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya Talata, waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba, da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15, kana sama da wasu mutum 283 kuma suka mutu. Biden, da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ya lashe takobin yaƙi da annobar, kana ya kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkinsa. Adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka, lamarin da ya kai mutum 200 ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda. Yayin da Amurkawa da dama a wasu wurare a cikin ƙasar suka kiyadda da saka takunkumin, Biden ya ce garin shi na Wilmington da ke Delaware da suke saka abin rufe fuska ba suna yi ne don siyasa ba, sai dai suna nuna kishin ƙasa ne. Biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa, amma ba wai alfarma ne ga wasu mutane ƙalilan ba. Bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da Amurka domin ƙarfafa martanin da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurɓatacciyar iska mai illa ga tsiro. shugaban Amurka Donald Trump dan Republican da ya taba fatali da batun canjin yanayin kane ƙaryata batun ya janye Amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin kasar amma zababben shugaba Joe Biden wanda shine mataimakin shugaba Barack Obama a lokacin da Amurka ta shiga yarjejeniyar yayi alƙawarin sake mai da kasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu shirin yanayi da zababben shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ke niyyar aiwatarwa ana masa kallon wanda ke tattare da tsinkaya fiye da duk wata gwamnati a kasar Amurka tare da shawarar saka jarin dala triliyon guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar 2050 bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba Biden ya nada tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka akan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasa na sabuwar gwamnati lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaki da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa.
In an jima kaɗan ba zai sake dawowa da labarai kafin nan a wani mataki na warware zare da abawa a harkar tsaro da ke addaban Najeriya ne majalisar wakilai ta gayyaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya bayyana gabanta domin amsa tambayoyi kuma shugaban ƙasan ya amsa kiran to sai dai wasu ƴan majalisar suna tunanin ba za a kammala lafiya ba saboda akwai fushi a tattare da ƴan majalisar musamman ma ƴan adawa da ke kira da tsige shugaban ƙasar Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da aika mana.
Wannan gayyata da majalisar wakilai ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari ita ce irin ta na farko tun da ya hau kadagar mulki a shekara 2015. Gayyatar ta biyo bayan kudirin doka ne da wasu mambobin majalisar daga jihar Borno suka gabatar akan kisan gillar da ƴan Boko Haram suka yi wa wasu manoma 43 a jihar. To sai dai duk da cewa shugaba Buhari ya amsa gayyatar kuma har an sa rana cewa gobe Alhamis ne zai bayyana. Amma al'amarin yana neman daukan sabon salo domin an ce ba majalisar wakilai kadai zai je ba za a yi haɗin gwiwa ne da majalisar dattawa wani abu da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar yace akwai abin dubawa
ta yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba shin zai zo ne ya yi fada da mun ya fada ku na kowa ya watse ko kuma za a yi close session za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba to abu ne ya zo ya hada da harkar tsaro ba wata gwamnati a duniya wanda za ta zo ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanade-tanade da ake na harkar tsaro don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta
a lokacin da yake nashi nazarin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin sama a majalisar wakilai Shehu Muhammad Koko ya ce ba daidai bane majalisar wakilai ta kuduri na gayyatar shugaban ƙasa amma kuma hada su da majalisar dattawa
constitution ya ba mu dama cewa mun yi dokoki na cikin gida yanna zamu tafiyar da al'amuran na majalisa na House of Representatives kenan su kuma sanar tura nasu mu kamar yadda kika sani abinda aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ana buƙatar shugaban Ahmadu Muhammadu ni kowa ya san matsayina a ƙasar nan na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a yi summoning nashi a ce shi ya zo da wasu wakilai da cewa zai bada bayani ni na ce bai da don me hujjar da za a kira shi na faɗa ba shi ne soja ba shi ne cewa air staff ba ba shi ne cewa army staff ba shi ne na navy ba shi ne IG ba shi shugaba ne wanda ke kowa ya sani aikin shi constitution ya bayyana aikin da zai yi ta bukata ko ta policy ko ta duk abin da ya kamata kuma an bayar kuma yayi
a wani abu mai kaman mai da martani shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce kafin a yi zaman haɗin gwiwa sai majalisun biyu sun amince tukuna
in shugaban kasa yana son mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada to ya rubuto don in ya rubuto mu sai mu zo mun karanta ma namu zarurin majalisa mu ce musu to ga takardar da muka samu wajen shugaban kasa yana son a zo a yi wannan kun yadda za ku haɗu da zaɓin zai ba da wannan jawabi ne in mutanen mu sun ce eh sun yadda zuci ne shi kenan sai mu abin amma in suka ce ba za su zo ba shi kenan
tun a daren jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari yake ta tarurruka da gwamnoni akan batun tsaron kasa abin jira a gani shine ko sakamakon tarurrukan zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya canza ra'ayinsa a game da zuwa majalisar lokaci ne kadai zai bayyana haka Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agayi da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babe ya dawo da labarai.
A jiya Talata, ‘yan sandan Hong Kong sun kama ‘yan fafutuka guda takwas da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar watan Yuli a wani yunkurin danne ‘yancin faɗan albarkacin baki a ƙasar mara cikakken iko da ke ƙarƙashin China. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce waɗanda aka kaman sun haɗa ne da tsofaffin ‘yan majalisar dokoki kamar Wu Chi-wei da Eddie Chu da kuma Louis Kong Hong tare da ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira Figo Chan da sauransu. ‘Yan sandan suna zarginsu da ingiza mutane da shiryawa da kuma shiga taron da ya saba wa doka, suna nuni da zanga-zangar ɗaya ga watan Yuli wanda dubban mutane suka yi buris da dokar hana zanga-zanga da taruka a kan titi na kalubalantar dokar tsaron ƙasa da Beijing ta taka ba wa birnin Wuni guda kafin ranar. Da yake bayani ga manema labarai bayan an bashi beli, Figo ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar CHRF ya ce hukumomin Hong Kong suna danne ‘yancin faɗar albarkacin baki ta hanyar yin zargi mara tushe tun lokacin da zanga-zangar goyon bayan tsarin demokradiyya ta ɓarke a Hong Kong a shekarar 2019. ‘Yan sandan birnin sun shiga sahun gaba a yunkurin da Beijing ke yi na haramta zanga-zanga a yankin. A ƙarshe, gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar Lahadi bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu. Wani babban jami'in gwamnati Redwanu Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniyan suka yi yunkurin isa sansanin Shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige shinge na uku. Hussein ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba, amma sai suka jefa kansu cikin hatsari. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya faɗa a birnin New York cewa sun ga an harbe ayarin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Tigiri. Ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwar haka nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai bayyana gaban majalisar da wakilai domin matsalar rashin tsaro. Ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa a Najeriya, inda har wasu ke nuna takaicin kasawar gwamnati wajen magance matsalolin. Muhammad Nasir ya zanta da wata mata wadda kisan gilla da aka yi mijinta ya sa ta haihu kafin cikin ta kai wata tara.
Ayyukan ta'addancin da yana ci gaba da wanzuwa, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye mai suna Rugallome da ke karamar hukumar mulkin Yabo a Sokoto, inda suka hallaka wani mutum mai suna Awwal wanda firgitar kisan gillan da aka yi masa ya sa matarsa Aisha wadda ke da tsohon ciki ta haifu kafin cikin ta kai wata tara.
Oye bayan ka tifa shi ko yana ba gadangar makowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara, bayan ƙarhin da sun kaso kamar ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya to ya rade birin su ba tun ya rade yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce in kira mai tsohuwa sai lokacin kuka ni kamai tun da daddare har lokacin asuba yayi ina kuka lokacin nan na mara ta ta kawo ci har na kuda ta wahala ta zo na haihu wata bakwai. Gaskiya yanzu idan na kalli dan ina jin sanyi a raina saboda ina tsoro da shi.
Duk da yake matar da jinjirin da ta haifa yanzu haka suna asibiti suna samun kulawa, kanto makarmar hukumar mulkin Yabo Bala Musa Yabo ya nuna takeici akan wannan lamarin.
Sai gaskiya lokacin samu labari na baki shi kware da gaske hankali na tashi saboda ganin irin abin da faru a wannan karamar hukuma wanda yake gaskiya mai baki shi kware musamman ganin wannan abu gashi ya faru baki da hanci wanda yake bamu taɓa tunani haka nan ba.
Irin waɗannan ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa ne tun 'yan Najeriya ba su gama jimami ba na kisan gillar da aka yi wa manoman shinkafa a jihar Borno. Kungiyar mabiya aƙidar Shi'a ta Najeriya ta bakin jagoranta a Sokoto Sidi Maniru mai nasara ta nuna alhininta akan wannan kisan da aka yi wa manoman shinkafa.
Abin ma ban tausayi wanda duk wanda a ɗan adam mai rai ya ga yanda an kai kisan waɗannan bayan Allah to dole tausaya. to muna jajanta ma al'umma wannan kasa baki ɗaya da kuma su hususan iyalan waɗannan bayan Allah a gwamnatin demokratiya zababba to bai kamata irin waɗannan abubuwa don dama ko baka samu komai ga gwamnati ta butun abinci ta butun saukin rayuwa kila misali a saukakar da abinci ala kalla abin da aka tsammani daga gwamnati zababba ta demokratiya ta kare dukiya da rayuwa al'umma wanda gwamnatin Buhari yanzu gaskiya ta fada warwas
kungiyar harwayo ta nuna mamaki yadda gwamnatin Najeriya ke amfani da jami'an tsaro da kayan aiki a wurin da ba nan ne ake bukatar su ba maimakon ta yi amfani da su wajen magance matsalar rashin tsaro
ai yanzu cikin irin waɗannan misali na sa jami'an tsaron da ke huskanta in protest su da su huskanci masu kama mutane da kuɗin hansa akwai jirage waɗanda ya zama tuta masu sauka anguluna kuma waɗanda ma an tanadin su akan yaki to a hidda kuɗi ayi irin wannan aiki a cikin dazuzzukan nan da suka dami mutane tunda an san in sun dau mutane suna shiga akwai bibiya da ake ta layoyin waya ya zafa mai shemu ka waɗanda ba su san komai a duniya ba gwamnati
wata kila bayanar da shugaban Najeriya zai yi gaban majalisar wakilai ta buɗa wani sabon babi na sauya salon tunkara matsalar rashin tsaro a Najeriya koda an samu shawakan lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gai da Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1130 a matsakaicin zango ga masu raɗan mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya yan Najeriya da dama na ganin cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta kasa a shahin yaki da matsalar tsaro musamman a arewacin kasar inda wasu ke ganin cewa baki na neman yanke wuya a wasu kalaman shugaban na can baya jama'a assalamu alaikum
wannan nauyi ne na daura shi akan gwamnatin tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin kasa da na sama da na ruwa suwa da suke da mashari'a ya aka yi aka fara yan ta'addar kudu maso kudu wanda yanzu na bala'i yau aka faɗi an gano gawawwakin yan sanda guda 11 ko 12 wanda suka kwace bindigogi suka kashe su suka kona su su waye suke sanadin fara ita Boko Haram inda ake kira Boko Haram saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi Boko sai a zanna gwamnatin tarayya a sa ido su rushe Najeriya
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan kafin kasancewar sa zababben shugaban kasa a karkashin mulkin demokradiyya yake dora alhakin kalubalen tsaro akan gwamnatin tarayya ta wancan lokacin a karkashin shugaba Goodluck Jonathan a wata hira da tashin Hausa na muryar Amurka to sai dai tuni da wasu kungiyoyi da daidaikun jama'a a Najeriya suka so mu kiran shugaban Buhari da yayi murabus saboda kasawa a sha'anin yaki da matsalar tsaro musamman a arewacin kasar inda yan kwanan nan wasu da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne suka yi wa wasu manoma fiye da 40 yankan rago a lokacin da suke aiki a wata gona a jihar Borno wasu yan kasar irin su Bashir Altine Guyawa Isa shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya reshen jihar Sokoto na da ra'ayin cewa baki ya riga ya yanka wuya a kalaman na shugaban kasar na can baya
maganar shugaban kasa ta farko ita ke da sojojin ruwa ita ke da na sama ita ke da na kasa kuma ita ke da jami'an tsaro yan sanda da kowa saboda haka bata so karshen wannan tsaro ba ana umarni da sha'anin tsaro ne kawai ana cin kuɗi na kasa da talakawa da ana son a magance tsaron malam Musa Dududu yan Boko Haram su nawa ne Dududu dajin Najeriya ina ne an yakin ba ta sa garin kasa ga wata 18 an kawaye gari kap babu inda wani dan aware shi ke wani mai son a raba Najeriya Malam Murtala an yakin mai tsilin fada na mai tsile an yi tuntunu iri Malam Murtala to wannan sha'ani na Boko Haram ko kuma masu garkuwa da mutane ni yasa ba a kawo ƙarshe ne ba mu yan kasa abin da muke dibo idan muka dauko waɗannan muka ga nuna shugaban kasa cewa ita an dade ta walwala wannan matsala mun ka auna da abubuwan da ke tahiya to ba canza zane tayi ba ana ohani da sha'anin tsaron ne kawai ana cewa an fidda kuɗi don a samu magani ko hanyoyin da za a maganin tsaron amma har yanzu babu wani al'amari wanda ya canza yau kasar ga Boko Haram sun kai mutane suke yankewa suna doko kanunsu suna azaba bisa jikinsu suna nuna ma gwamnatin Najeriya
akwai wasu kungiyoyi ciki har da kungiyar dattawan arewacin Najeriya da dai sauran wasu ƴan raji da suka so mai kira ga shugaba Buhari da cewa ya sauka daga mukamin saboda ya kasa da sha'anin tsaro haka kuma majalisar dokoki ta tarayya ta gayyace shi domin ya yi bayani dangane da halin da ake ciki hasali ma akwai wasu labarai da wasu rahoton da ke nuna cewa a majalisar ma an fara yunkuri na tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda kasa wasa akan sha'anin tsaro ya kakan da wannan labarin
Malam Murtala gaskiya ne duk wani shugaba na kowace irin kasa duniya abinda a kundin tsarin mulki shine zamantakewar jama'a kiyaye mutuncin su da illin su da tsaron su rayukan su da tsaron dukiyar su duk shugaba kowane iri ne ko in ma na addini ne kowane iri in ma na kabila ne kowane iri duk bai tabbatar da kiyaye haddi na ɗan ƙasa ba da mutuncin su da illin su da rayukan su ba to wannan gwamnati ta kasa ta gaza kuma kasashiya ce shi kanshi ai kiran da an kai mai yanzu wanda zai je majalisa tabbas mu muna da yaƙini zai ce ainihin ya kasa sannan waɗanda kungiyoyi duk da sun kira shi sun san ya kasa ba kazafi bane ba sharri bane sannan mu ma talakawan kasa mun tabbatar da ya kasa saboda yanzu babu wani al'amari wanda ake bisa gare shi na cewa sabo ne kuma ana ganin cewa zai magance wa ga matsala ta tsaro daidai ne shugaban kasa ya makai da maslaha ya sauka a azan waɗanda aka ganin cewa za su tunkare shi a nan tsaron duk wani al'amari wanda aka cikin kasa ga aje shi a tunkari tsaro saboda a samu zaman lafiya domin rayuwa ta ci gaba kuma ƴan ƙasa su ci gaba ƙasa ta ci gaba
duk da yake mutane da dama na kwatanta nasarar da ƙasar ta samu a yakin basasa da kuma katawarta a sha'anin tsaro da ake ciki a halin yanzu matsayin sha'anin tsaro kuma tsohon mataimakin babban sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya Tambari Abu Muhammad yana ganin akwai bambanci
ai scenario din biyu ba dai suke ba wancan civil war da aka yi ai conventional warfare ne abinda a conventional warfare yaki wanda ka san inda makiya suke ka san inda suka yi kuwaya su ma sun san inda kake don haka ɗan attacking za ka kai musu ka san inda suke amma yanzu wannan da ake yi yakin sun kuro ba a san wane ne maki ba ba a san inda yake ba
kaga ba ka ganin kasa wacce da jami'an tsaro ne sun sani ainihin
maki to suna aksu to ai ba ta iya cewa gaba ɗaya sun kasa tunda akwai wasu nasarori da sun ka samu in dai wani wuri sun kasa akwai kuma inda sun ka samu nasarori amma ko alama ba za a hada civil war da yake kai kana can tsaye na san inda kake conventional warfare ne amma wannan gorilla warfare ne inda ba a san inda maki yake ba sannan ba kamar sani ba ko yana nan tare da kai sai yawancin duk ƙauyen da kaga an kai attack ai sai da ya saida wanda ya san asirinka
AIG Tambari ya bo mai murabus yana ganin da akwai wata hanya da kan iya kawo maslaha ga kalubalen tsaro a Najeriya
kaga number 1 bai kamata a ce wannan yaki da ƴan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu satar shanu da waye a barar shi kawai da hannun sojoji ba da kafin su girma ya kamata jama'a su ma su tashi tsaye su kare karon kawanin su saboda sojoji ba ya yiwa kowane ƙauyen Najeriya a ce akwai soja shi ya zaka ga sai sun dubi inda da soft target inda babu kowa sai su tafi kamar yadda suka yi bayan mari suke cikin da kwanan na da suka yi maiduguri da sauran wurare a sai sun dubi inda babu kowa babu semblance na security don haka kina da ke gwamnati ta dai sassauta doka a rike makami tunda abin ya baci a sassauta ya zama mutane da yawa ga kauye su bai samu dama makamai su su rike ko ne an zo ba a cin su da yaki an kashe su su ma su kashe ya kamata duk wani wanda yake da hannu wurin wannan yaki da yan ta'adda gwamnati ta yake cin nashi sosai yanzan yana da body armor wato sulte wanda kowa albeji da bindiga ko wani abu wani abu sai ya kare shi da a yi mishi rauni ko a kashe shi na gaba da haka nan kuma ya kamata ko mai tsadan motocin nan masu sulke waɗanda ake kira armored vehicles ya kamata a sai su isa shi don wanda yake cikin wannan yaki yanzu yana nan shi saka ga yawanci duk mutane waɗanda suke aerial action ai kaga yawanci su ne suke sun yi kowacin nasara da wannan yaki saboda su suna sama sun suna da na'urorin da ke nuna wasu inda suke suna iya calculating na distance tsakanin inda jirgi yake da mutanen da suka so su yi bombing sun yi nasara saboda su ba a kai gare su don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta samu waɗannan sulke na jiki waɗanda suke tafiya ƙasa idan suna da su ya tashi sannan kuma waɗanda a cikin motoci yanzu in an kai ambushin nasu a ba samu su ana kashe su araha.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida na Sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarfilu a takaice a jiya talata shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma sabanin ra'ayin siyasa akan yaki da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A hali da ake ciki kuma zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya talata waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15 kana saboda wasu mutum 283 kuma suka mutu. Biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya lashe takobin yaki da annobar kana ya yi kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkinsa. Bikin shekaru 5 na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 196 ciki har da Amurka domin karfafa martanin da duniya ke dauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar dakile gurbatacciyar iska mai illa ga tsiro.
Masu raro a nan mai kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muku kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Nigeria. Kafin mu sallama muna taya Alhaji Muhammad Yakubu mai jama'a sakataren karamar hukumar Gumel murnar ɗaurin auren ƴarsa Hafsat Muhammad da angonta Ibrahim Muhammad mai gatari wanda za a yi ranar Juma'a. Aka kuma muna taya Usman Tijjani Muhammad da amaryarsa Aziza Alhamza murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Asabar a gidan Alhaji Gwadabe mai tasa da ke Waruri a birnin Kano da karfe 11 na safe. To muna fatan Allah ya azurta su baki ɗaya da zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za ku iya ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibiya Hero Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.